Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Cyclone has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Masu son kama mu a na'urar kwamfuta kuma suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 12 ga watan Afrilu na shekarar 2017 da fata an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ke ciki ga kanun labarai.
Amurka ta yi watsi da ikirarin Rasha cewa gubar iskan nan wadda ta yi sanadin mace-mace mai yawa a Siriya ta fashe ne a ma'adanar makaman 'yan tawayen Siriya bayan da aka kai harin jirgin sama. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Talata cewa Koriya ta Arewa na nema ne ta jawo makanta matsala ta wajen ci gaba da shirinta na nukiliya. Sannan a karo na biyu cikin watanni shida an kama babban jagoran 'yan tawaye a ƙasar Zambia mai yawan magana gaban sagadi.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta samar da hanyoyin bi domin ganin hukumar nan ta EFCC na samun nasara a shari'unta a kotu. Kowane mataki ne za ta ɗauka?
Akwai matakai da yawa da su mataimakin shugaban ƙasa da wannan abokanin shawara nasa ta kawo wanda ya kamata a ɗauka. Amma matakai dai shi ne ita kanta gwamnati ta nemi ƙwararru wanda za su rinka gabatar da kararrakinta a kotu.
Ha kuma a can jihar Jigawa shugaban hukumar zaben ne Alhaji Sani Ahmed ya ce ba tilas ne hukumar ta amfani da katin zabe mai tantance jefa ƙuri'a ba. Ko me yasa ya ce haka?
Ba wai doka ba ce ta ce hukumar zaɓe dole ta yi amfani da wannan na'ura. Su ne doka ta ba wa hukumomin zaɓe dama su fitar da tsare-tsare da za su musu daidai na wajen aiki.
Kana sahabu Imam Aliyu zai shigo da shirin sanar demokradiyya a yau, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka ta yi watsi da ikirarin Rasha cewa gubar iskan nan wadda ta yi sanadin mace-mace mai yawa a Siriya a makon jiya ta fashe ne a ma'adanar makaman 'yan tawayen Siriya inda aka ɓoye ta bayan da aka kai harin jirgin sama. Wani rahoton Amurka ya nuna cewa la shakka wannan gubar iskar da niyya aka baɗa ta kan farar hula. Majalisar Tsaron Ƙasa ta Amurka ta fito da wani rahoto a fadar shugaban Amurka ta White House jiya Talata, mai bayyana cewa amfani da haramtacciyar guba a matsayin makami da Siriya ke yi wata barazana ce muraran ga duniya. Rahoton ya zargi Siriya da Rasha da neman yaudarar duniya game da wanda ya kai harin makamin guba kan mutanen Siriya a wannan karan da kuma lokutan da suka gabata. Majalisar Tsaron Ƙasar ta yi kira ga al'ummar duniya da ta fito ta yi magana baro-baro, ta kuma nuna karara cewa ba za a lamunta da wannan aika-aikar ba, ko da yake majalisar tsaron ba ta bayyana abin da ka iya biyo baya ba. A majalisar ɗinkin duniya, Amurka da Burtaniya da Faransa na ƙoƙarin komawa kan wani ƙuduri na baya a yau ɗinnan Laraba, ko da yake dai wannan hanzarin da ƙyar ya kai labari saboda ana kyautata zaton Rasha na iya hawa kujerar naƙi game da batun.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Talata cewa Koriya ta Arewa tana nema ta jawo wa kanta matsala ta wajen ci gaba da shirinta na nukiliya, sannan ya yi kira ga China da ta kwaɓi gwamnatin Koriya ta Arewa mai faɗa a Pyongyang. A wasu saƙonni biyu na Twitter da ya tura, Trump ya ce idan China ta yanke shawarar taimakawa hakan zai yi kyau matuƙa, idan kuma ta ƙi to za mu magance abin ba tare da taimakonta ba. Bai dai cikakken bayanin irin matakin da Amurka za ta ɗauka ba. Trump ya ce ya gaya wa shugaban China Xi Jinping a ganawarsu a makon jiya a Washington cewa zai fi kyau ga China idan ta warware matsalar Koriya ta Arewa. China ce babban abar gadara Koriya ta Arewa, ta yadda ma majalisar nazarin harkokin kasashen waje ke cewa China ce babban aminiyar Koriya ta Arewa, ita ce babban abokin cinikayyarta wadda ta fi samar mata da abinci da makamai da kuma makamashi. To amma China ma ta da damuwa da yadda Koriya ta Arewa ke gwaje-gwajen makamanta masu linzami wanda ya saba wato takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta kakaba mata.
A karo na biyu cikin watanni shida an kama babban jagoran yan adawa a ƙasar Zambia mai yawan magana gaban sagadi a cewar mai magana da yawun jam'iyyar su a bayaninsa ga Muryar Amurka jiya Talata. Wannan kamun wani bangare ne na takaddamar da ta biyo bayan zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan Agusta wanda yan takarar biyu kowannen su ke ikirarin shi ya ci. Mai magana da yawun yan adawa Charles Kakuma ya ce yan sanda sun balle kofar gidan jagoran yan adawa Hakinde Chilhima da daren ranar Litini suka toshe duk wata kofar da tsirewa sannan suka jefa mu duk mutanen ciki barkonan tsohuwa kana suka yi awan gaba da Chilhima din. Kakoma ya ce zuwa har safiya yan sanda basu tuhumi Chilhima ba kuma sun kai shi wato kwalejin yan sanda don yin masa tambayoyi. Ya ce dama an gargadi jam'iyyar su cewa hakan na iya faruwa saboda wani al'amari cikin yan kwanakin da suka gabata inda tawagar Chilhima ta gamu da ta shugaba Ekdar Lungu yayin da mutanen biyu ke kokarin halartar wani taro a yammacin Zambia. Wannan ne karo na biyu da aka kama Lungu tun daga watan Oktoba bara lokacin da yan sanda suka kama shi suka tuhume shi da mataimakinsa da yin zagon kasa makasa saboda zargin su da wato zargin da suka yi cewa ba a yi gaskiya ba a zaben shugaban kasa da aka yi a watan Agusta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya amince wa Montenegro ta shiga kungiyar NATO jiya Talata wanda wani ci gaba ne ga wannan karamar kasar ta yankin Baltic da ke fafutukan ganin ta amince da kokarinta na shiga kungiyar ta NATO. Fadar White House ta ce Trump na son ganawa da shugaban na Montenegro da kuma shugabannin NATO a watan gobe a Brussels don yin maraba da kasa ta 29 da ta shiga kungiyar ta NATO. Fadar White House ta ce shigan Montenegro kungiyar zai nuna ma sauran kasashen da ke sha'awar shiga kungiyar cewa har yanzu kofar shiga wannan kungiya ta kasashen yankin Atlantic da Turai na nan bude saboda haka kasashen da ke yammacin Balkan na iya zabar makomar su.
Ba wanda ya cancanci irin wannan wulakancin abinda wani bangare na takardar bayanin shugaban kamfanin jirgin saman United Airlines Oscar Munoz ke cewa kenan. Bayan wani al'amarin da ya faru ranar Lahadi inda aka yi ma wani matafiyi jina-jina a kokarin fitar da shi daga jirgin da aka ware masa fasinjoji da yawa a filin jirgin saman O'Hare da ke Chicago. Ni har yanzu abin da ya faru na fa damuna a cewar Munoz a wannan takardar ta bayani. Wannan al'amari dai ya wanzu sosai ta kafan sada zumunci bayan da wasu fasinjoji suka dawo bidiyon al'amarin ta wayar salula.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. Bari mu yaya kallabin rahoton namu da batun matakin gwamnatin tarayyar Najeriya wadda ce za ta dauka domin ganin hukumar yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa zuwan kasa tana samun nasara a kararrakin da take kaiwa kotu. Ga Umar Faruk Musa da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayan da hukumar EFCC ta Najeriya ta sha kaye kashi hudu a gaban kuliya dangane da yunkurin da take yi na kwato waɗansu makudan kuɗaɗe da wasu da ta zarga da yin sama da faɗi ko bin hanyoyin bayan fage wurin yin sama da faɗi da dukiyoyin jama'a kamar uwar gidan tsohon shugaban ƙasar Najeriya Fashion Jonathan da wasu alƙalai da lauyoyi, yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ɗaukaka ƙara domin tabbatar da cewa an yi shiri na gaske wanda zai kai gaci dangane da yunkurin da gwamnati ke yi na tabbatar da zarge-zargen da aka yi akan wa'annan mutane cewa ba zancen ƙanzon kurege ba ne. Kamar da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnati yake bayyanawa a filar da na yi da shi ya ce gwamnatin ta damu kwarai da gaske dangane da wannan matsalar da aka samu, amma tuni mataimakin shugaban ƙasar Najeriya wanda shi ma lauya ne ya jagoranci kwamitin maimayan jami'ai na gwamnati domin bin sawun yadda aka yi da matakan da ya kamata a ɗauka domin a warware wannan matsala.
Wannan abu gaskiya ya tada hankali kwarai da manyan jami'an gwamnati da yawa yadda
kes-kes ɗin aka zo duk aka jibi a kasa haka muna damuwar akan hakan shi yasa shi mutumin shugaban kasa ya kira wani taro na gaggawa inda ya kira shugaban hukumar taro na cikin gida shugaban hukumar FCC dan a san matakai da za a dauka dan kada wata rana a tashi a kawai gari ya zama na cewa shi kansa wannan gagarumin yaki da rashawa da cin hanci da ake yi amma raka shi gaba ki da saboda yau doka ake yi a kasa duk abin da aka tattaro masu shari'a za a kawo to in ko lalle abin ya zama kamar ana yin kofar rago daga an shiga kotu kuma a kuke a tattaro ta damuwa akan wannan akwai matakai da yawa da su mutum su gaban kasa da wannan abokanin shawara nasa ka kawo wanda ya kamata a dauka amman matakai dai shine ita kanta gwamnati ta nemi ƙwararru waɗanda za su rinda gabatar da ƙararrakin ta a kotu idan ba su da horo a ba su horo nagartacce kuma ita kanta gwamnatin kafin ma ta kai maganan kotu a tsaya a tabbatar cewa an yi bincike an san an taka wani abu kuma wanda yake yi wasan jifa ya taka dutse inda taka dutse na tukun da ayyukan zabe shi ba saboda haka shiri dai kyakkyawa za a yi amma ina tabbatar maka cewa kuma duk waɗannan ƙararraki da kai magana aka ce an rasa su ai mataki na farko ne gwamnati ta ba da umarnin a ji a dauka ka tsara akan su gaba ki daya
to mallan garba wani abun damuwa shine ba ku ganin cewa watakila rashin tabbataccen shugaban hukumar nan taki da cin hanci da rashawa watakila shi ya sanya aka yi sako-sako aka ki mai da hankali wurin wannan shari'o'in aka mai da hankali wurin bin matakan da za a tabbatar da mukami shi ya kawo haka
yeah, to ai shi shugaban hukuma na riko na kamar hukumar FCC ai ba shi ke zuwa kotu ba a ƙarƙashin sa akwai jami'ai iri daban-daban lauyoyi wasu ma daga waje ake dauko su ana haya su ana biyan su suna yin wannan aiki
eh amma shi ke haya su kuma shi ke sa ido akan ayyukan da suke idan hankalin sa wurin neman tabbatar da mukami ne ai kaga ba lalle ne ya kula da sakaci in akwai na yin magana shari'ar a kotu ba
mu abinda muke gani magana ta wuce haka wato maganan nan ba so nake na ce maka akwai matsala a bangaren shari'a ba amma akwai damuwa bangaren gwamnati kasancewa an dade ana tattauna shawarar cewa makamata ya a samu kotuna na musamman wanda za a ware su kawai shari'ar rashawa da cin hanci za su akwai mutane da yawa da suke da ra'ayin cewa kotunan nan na baya da ake da su sun su akwai rashin cancantar ma a kai musu irin waɗannan ƙararraki kar ka manta cewa shugaba da kansa ya kai ƙara ga majalisar masu shari'a wajen sau uku akan halaye na rashin da'a na wasu masu shari'a wanda kuma ba a ɗau mataki akan haka ba shi yasa har ya ba da umarni hukumar bincike ta cikin sirri ta DSTV ta kai bincike a gidajen wasu masu shari'a kuma jama'a ai ta da irin abin da aka samu kuɗi na rashin na fitar hankali tsakanin fanfan na Ingila da dala Amurka da naira da takardun gidaje wanda yake ko kankan ba su da kusanci ko dangantaka da ɗin albashin da ake ba wasu daga cikin masu shari'a nan muna ganin cewa akwai bukatar shugabancin kotu na ƙasa gabaki ɗaya su tabbatar cewa shi kansa tsarin shari'a yana kan shafi da ɗaya da bangaren gwamnati ne ko shugaban Muhammadu Buhari ke shugabanta idan ya ci da rasuwa da cin hanci nasara.
Mallam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da yunkurin da gwamnatin ke yi na tabbatar da cewa ba ta ci gaba da shan kaye a gaban kuliya ba dangane da fafutukar da ake na kwato makudan kudade da waɗansu manyan jami'an gwamnatin Najeriya ake zargin sun sama da faɗi da su. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali Abu ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali Abu ya san girma ya san yabo.
A can jihar Jigawa kuwa shugaban hukumar zaben jihar ne Alhaji Sani Ahmed ya shaidawa Mahmud Ibrahim Kore a cikin tattaunawarsu cewa hukumar ta kammala shirin zaben ƙananan hukumomi amma kuma fa ba tabbas bane ta amfani da na'urar tantance masu jefa kuri'a kamar yadda ya shaidawa Mahmud Ibrahim Kore a cikin hirar tasu.
Ina so da farko a gane cewa a doka zaɓe da aka yi na shekara ta 2015 ba wai doka ba ce ta ce hukumar zaɓe dole ta yi amfani da wannan na'ura. Su ne doka ta ba wa hukumomin zaɓe dama su fitar da tsare-tsare da za su musu daidai na wajen aiki. Su hukumar zaɓe da ƙasa suka fitar da wannan. To mu dama kamar yadda ka sani abu da yawa yana hannun hukumar zaɓe kamar rijista kamar yanka magun da za a jefa ƙuri'ar. Kamar yiwa jam'iyyar rijista
ita hukumar zabe ta ƙasa
ta ƙasa to mu kuma ga abin da aka dora mana a tsarin mulki so muna yin kokari mu ga duk abin da zai inganta zabe da ake yin su a hukumar zabe ta ƙasa ko ma a ko ina a duniya tunda muna bibiya muna kokari ne ko wannan da kake magana yanzu mu ma mun yi tunanin mu je mu ga ya za mu iya yin amfani da wannan na'ura na farko zamu duba mun ne ma dai daga hukumar zabe wannan tabbas na je na har zuwa biyu na farko zamu duba mu ga yawan kuɗin da zamu kashe na biyu zamu yi duba mu ga kuma zamu samu ma'aikatan da za su iya sarrafa ta to yanzu wannan abubuwan muke duba
to akwai yuwuwar kenan za ku yi amfani da kadri da
eh ba mamaki in muka gamsu da kuɗin da za su dora mana zamu iya yi da kuma cewa zamu samar da ma'aikatan da za su iya yin aikin ba mamaki zamu iya yi amma ina so ka fahimci cewa ba wai doka bane a wuyanmu cewa mu yi amfani da kadri da kuma wata hukumar zabe
to hatta jami'ar adawa ta PDP a jihar ta Jigawa ta ce ta gamsu da shirye-shiryen da hukumar ta samar a ƙasa to sai da Mahmud Kwari ya tambaye shugaban jami'ar ta PDP din Alhaji Salisu Mahmuda idan hukumar zaben ta sake dawo musu ta ce an dage zaben saboda rashin kuɗi kamar yadda aka yi a da ina mafita
ba cikin uzuri a gurin hukuma ko hukumar zabe ko gwamnati ta ce ba ta da kuɗi ta gurin zabe domin inda ba ta da kuɗi me yasa ita hukuma mai zaman kanta ta ƙasa ta samu kuɗi ta gudanar da zaben shugaban ƙasa sanatoci yan majalisar tarayya yan majalisar jiha har da kai shi kansa mai gida a gurin tunda wannan kuɗin da ake magana kuɗi ne wanda yake doka ta yanke cewa a sashi a budget kuma an sashi a budget ko za a yi shi a ce mana hukumar ta ce mata da kuɗi ba za mu yarda da wannan bayanin ake wannan wasu insha Allah
idan na tambaye ka menene bambancin wancan tsari da suka yi wanda kuma daga baya suka zo da uzuri da kuma wannan wanda suka ce su yi
ba shi da bambanci domin daman da ita hukumar zaɓe alhakinta ne idan lokaci ya yi za a yi zaɓe ta fitar ta fitar da sanar da mu jam'iyyu da ita kanta gwamnati cewa za ta yi zaɓen ƙaramin hukumomi lokaci kaza lokaci kaza zo ina ganin ba shi da bambanci babu uzurin da za a bar shi da ce in dai aka ce mana babu kuɗi to muna da dama za mu ɗauki dukkanin matakin da muka taka matakin da mu ɗauka maganar ko dai mu je mu koma kotu ko kuma ɗauki matakin da duk ya kamata mu ɗauka wani doka ta yadda da shi.
To domin jin ƙarin bayani game da waɗannan tattaunawar a biyo mu a cikin shirin zaɓe ko naɗe ranar Lahadi. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Mutunta tsarin demokradiya ko gudun abin da ya samu canje ya sa shugaba Iso na Nijar ya ce ba zai yi tazarce ba, abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. A cikar shekara ɗaya da fara wa'adin mulkinsa na biyu, shugaban Nijar Muhammadu Iso ya gaya duniya cewa shi ba zai yi tazarce ba, kamar yadda tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Tanje ya so ya yi, kamin ɗaya babbar jam'iyyar adawa da demokradiyya a Afirka wato soja ƙarƙashin jagorancin Kanal Salu Jibboreshin ta a Nijar ta taka shirin na Tanje birki. Ga shimfiɗar da Suleiman Minibar mai haɗa mana.
Da yake amsa tambayar da ta shafi ɗabi'ar kuskure kundin tsarin mulki da shugabannin Afirka ke yayi a yau domin ɗorewa a kan karagar mulki, shugaban ƙasar Nijar a taron manema labaran da ya kira albarkacin cikarsa shekara guda da soma wa'adin mulkinsa na biyu, ya ƙara jaddada aniyarsa ta shiɗa daga karaga domin damƙa mulki ga wanda 'yan Nijar za su zaɓa a 2021, in ji shi. Abinda kakakin 'yan majalisar dokokin ƙasa na PNDS mai mulki Sa'idu Dille ya ce bai zo musu da mamaki ba.
Shi Isu Muhammadu ya san doka ta kawo shi. Dokar wannan ta tsaida cewa President de la République ko wane ne aka zaɓa yana da 'yanci ya sake aza takarar shi so guda. Shi wannan kuma ya faru ga Isu Muhammadu, kuma shi Isu Muhammadu kafin ma ya zan shugaban ƙasa kowa ya sani a zahiri mutum ne wanda don yi magana bai takata.
Sai dai ɗan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar MNR hankuri ta 'yan adawa Lawali Ahmadu Mai Jirgi na ganin lokaci ne kawai zai ba da damar da za a gano gaskiyar lamari.
Wanda muci ya ci za in ya ga igiya gudu yake. Ai sai duk ana faɗa abin da yana tada, to in ba mun gaba ranar ta zo, in ranar ma ta zo, yayi zabe tsabtakacce mai kyau ya ba da mulki inda yake so ko da baya yin ba in ya kawo katsalan da irin abin da yayi 2016 nan in irin zayo da dama hucin da gudane inda ita demokradiya bari yan kasa su zabi da kansu.
Shugaba Isu Muhammadu ya kara da cewa ba shi da wani zabi na kashin kansa game da wanda zai gaje shi bayan shudewar wa'adin mulkin sa na biyu. Sai dai wasu 'yan Nijar na ɗare-ɗare a kan yiwuwar zai bullo wa 'yan siyasar ƙasar ta wata hanya, kamar yadda a wasu ƙasashe 'ya'yan shugabanni ke gadon kujerar shugabancin ƙasa. To amma ɗan majalisar dokoki Sa'idu Dille na cewa baya zaton irin haka za ta iya faruwa a Nijar.
Wannan tsari kamar mutane ne masu son har yau na ce maka su yi mai zargi. Ɗan shi Isu Muhammadu yana da 'yanci ya iko ƙasarka. To amma ga yanzu tarayya ba ta da shi dan shi bai kai matsayin a cikin tsarin tarayya wanda za mu yi tsammani a ce shi ne za ya je ya gade shi ba.
Ga ra'ayin dan majalisar dokokin ƙasa Lawali Ahmadu Mai Jirgi.
Ban ga dan shi a meeting din tarayya ba, kuma ni ba dan tarayya ba, abin da dama wannan hudan gida ne can su ka tsakanin su magani ƙasa.
Na tambayi Farfesa Abube na Maiwa a ganin sa me yasa shugaba Muhammadu Yusufu ya dauki wannan mataki sabanin abin da aka san galibin takwarorin sa a Afirka.
Eto na ɗaya dai wato takan yiwuwa shi kanka shi ya gane cewa da tafiyar demokrasiya dole sai ana yi ana sauyawa na ɗaya kenan. Na biyu takan yiwuwa kamar ya ɗauki darasi ne ga abin da ya faru ga tsohon shugaban ƙasa jamhuriyar Nijar wato cewa Malam Tanja Muhammadu da ya so yin tazarce da wannan kin ba ta je ko ina ba.
To
na uku ina tsammani na uku wanda nake tsammani takan yiwuwa ya halin shi ne haka mutum ne wanda kamar baya son wuce gona da iri wato in aka bashi wa'adin abu to yaka iya aiki da abun wato dokokin ƙasa. Wannan abu uku su ne kamar na ga cewa da suna iya tura shi cewa da shi ba zai tazartan ba.
To Farfesa Bume na Maiwa wannan kam muna iya fassara shi mu faɗaɗa shi a nahiyar Afirka ne mu ce yanzu duk irin shugabannin Afirka sun fara fahimtar tsarin demokradiyya sabanin halinsu na mulkin gargajiya in suka hau bayan sun daɗe kuma sai su ce wani danginsu ko ɗansu ya gaje su?
To wannan kuma na ɗaya lalle in aka sai aka diba a nan nahiyar tamu ta Afirka wato demokradiyya zuwa ga shugabanninmu waɗanda ke bisa kare ga iko ba ta sabka ba sosai haka nan sai ka ga mutum ya zo ya hau iko jin daɗin iko ko kuma wata rana ya yi wani aikin asha ko kuma dai wani abu can wajen da yakan sa sai ya makalkale a iko ko kuma ya ɗauko wani ɗan uwan shi ko kuma wani ɗan jam'iyyarsu ya ɗora wato ba a takin saƙa kenan. Alhali in dai ana son demokrasiya ta sabka sai an yi takin saƙa jam'iyyoyi saboda shi aka ce jam'iyyoyi su yi yawa. To yanzu in muka diba nan cikin nahiyar tamu ta Afirka akan gaskiya irin wannan magana shi da ya hoto ya yi wato ya kamata ta zamanto darasi ga duka wani shugaban ƙasa na nan nahiyar mu ta Afirka ta cewa da idan lokaci ya kai wanda mutane suka hudda mishi to ya daga daga nan wurin to amma abin akwai wuya ai.
To amma ga Joseph Kabila na jamhuriyar demokradiyyar Congo wa'adi ya yi amma gashi ya ki yayi ko ba haka ba?
To wannan shi in aka tsaya aka diba wato kamar ya zo ne ta ba ta fannin demokrasiya ba tun farko kar ku manta duk inda aka kai ma uban shi kashi ne azabarin nan ne ya hau iko ba shi kadai ba ne akwai shugaban kasa Rwanda da ake kira Paul Kagame shi ma ko da yake shi ta yana ikirarin cewa da yan kasan ne ma suke bukatar shi to wannan kuma an san ma'aikanci duk inda yake in ya kai wannan wurin baya fadin gaskiya sai kullu yana fadin yan kasa ne suke neman ya zamana. Akwai kuma waɗansu da yake kuma ana zaɓen su amma hawa yau zaɓen nasu dai ba ingantacce ba ne wato aka ɗauka kamar Paul Biya a ƙasar Kamaru in aka ɗauka kamar Denis Sassou Nguesso a ƙasar Congo da yana Idris Deby kuma ga wancan tsohon shugaban ƙasa na Gambia wanda shekaran jiya aka kora. Wato bugu da ƙari dai ina ganin cewa su kan kansu ya kamata su sa su yi nazari cewa da idan ba su gusa ba da girma da arziki to irin yadda ya faru ga yaya jama'a takan iya faruwa ga kowane.
Kana tsammani haka na iya faruwa a Zimbabwe duk da shekaru kusan 30 ko sama da 30 yan ƙasa ba su san ma wani shugaba ba banda Robert Mugabe?
To wannan can kuma abin yana da matsala sosai sosai don saboda akan gaskiya nan shi kai ya mulki ƙasar don saboda ƙasa ya ɗauke kamar tashi ta kan shi wato kasar cikin aljihohi take.
Farfesa Bobe na Maiwa a kasar jamhuriyar Niger wannan bayani da shugaba Muhammadu Isuhu ya bayar menene tasirin sa a tsarin demokradiya a kasar?
Eto wannan inda yayi hakan wato zai zamanto kamar kashi na farko da muka samu shugaban kasa wanda ya zamanto ba sai an hambarar da shi ba. Tun lokacin da muka samu ƴancin kanmu ba dai samu wani sauyi ba a kasan mu muddin ba an biyo ba ta juyin mulki wanda sozawa ke yi ba taɓa samun shi ba. Wato shi ya za ya shiga tarihi kenan. Fatewa da shi ne shugaba na farko wanda ba ma juyin mulki ba ya zo ya yi wa'adin da aka bashi ya cika lokacin da aka dokar ƙasa ta bashi kuma ya huta kwanciyar hankali ya je ya zauna garinsu. Wannan mun san da in aka tsaya maka Diba dukkan sauran shugabannin ƙasan bancin General Ali Shehu da shi kankan shi ne ya sarfa shi kuma wannan an san da babban muhawara ta ƙasa kamar ita ce ta mishi juyin mulki. To ina ganin shi in ya tsaya gaskiya za ya nuna wata hanya to amma ka san shi kuma ɗan siyasa wata rana abin da yake faɗi daban kuma abin da yake yi daban.
To
wannan yanzu sai dai mu yi roƙon Allah cewa da wannan magana da ya yi ya tsaya bisa gare ta don mun ganta ga canja shi ma haka ya faɗi farko har su ma lokacin da suna mai adawa suka yarda da cewa da ayyalacci ne za ya fita ya bari to amma daga baya sai ya zo ya tazarta kan mutane suna nan suna ganin cewa ma wai to in dai kamar ba laihi to ya kama zan tallahi ya gusa a wannan zuwa manin wato za a shiga tarihi babba a cikin ƙasar Nijar.
Da yake kai in mutumin jamhuriyar Nijar ne me kuke ji a ƙasa wa zai gaji shugaba Muhammadu Yusuf?
To wannan kuma alayhi salamu imam ka kawo wata magana can daban. Yau in aka tsaya aka diba dai akwai jam'iyyoyin siyasa masu yawa masu yawa a ƙasar Nijar ina ganin sun hima ɗari. Wato in aka tsaya aka diba sai dai wanda Allah ya ba.
Kana ganin zai iya barin ba jam'iyyarsa ce za ta sake mulki ba tunda ita take mulki kana ganin yan hamayya za su iya kada ita?
To ga duka halamun da muke gani ta cewa da tunda ƴan Niger kan suna zargin ta tun zaben da aka mishi na farko ma ba cikin kama wani tasiri aka yi shi ba. Wannan zaben na biyu kuma mutane sun gane kama nan ma an tabka magudi. To yanzu dai abinda muke shakku shi ne cewa ba mu san ƙarfin jam'iyyar tashi ba nasa na kanta.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Sulaimu Barma da Farfesa Bube na Maiwa malami a jami'ar Anta Diop da ke Dakar a ƙasar Senegal da kuma masu haɗa mana sauti Cuba Hido Dodone da kuma Solomon Abo. A nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a taƙaice.
To a taƙaice Amurka ta yi watsi da ikirarin Rasha cewa gubar iskan nan wadda ta yi sanadin mace-mace da yawa a Siriya ta fashi ne a ma'adanar makaman 'yan tawayen Siriya bayan da aka kai harin jirgin sama. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Talata cewa Koriya ta Arewa na nema ne ta jawo ma kanta matsala ta wajen ci gaba da shirinta na nukiliya. A karon na biyu cikin watanni shida an kama babban jagoran 'yan adawa a ƙasar Zambia mai yawan magana gaban sigaɗi. Shugaban Donald Trump na Amurka ya amince ma Montenegro ta shiga ƙungiyar NATO jiya Talata. Wanda wani ci gaba ne ga wannan ƙaramar ƙasar da wato na yankin Baltic da ke fafutukar ganin an amince da ƙoƙarinta na shiga ƙungiyar ta NATO. Fadar White House ta ce Trump na son ganawa da shugaban Montenegro da kuma shugabannin NATO a gobe a Brussels.
To madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya Sani Sha'ifu mallumfashi. Munnan auren ɗansa Sayid Sani Sha'ifu mallumfashi da amaryarsa Zainab Muhammad Duru wanda za a yi a ranar Juma'a mai zuwa a wato 14 ga watan a masallacin An-Nur da ke Abuja mai tama Abuja. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkan aure. Yanzu Amadu Kwara kuwa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayar gabatarwa da Cuba Hero Jodone da ba da umarni da injiniyanmu Jim Cook ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.